sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Kumel tare Murtala Faruk Sanyi da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shirin na daren ranar Asabar 15 ga watan Yuli shekarar 2023. A cikin shirin za a ji cewa kungiyar kwarugo ta bada hujjar kin amincewa da rabawa ƴan ƙasa naira biliyan 500 a wannan matsayi na samun saukin cire tallafin man fetur da aka yi. Daga nan Ibrahim Kalman Sungarba zai shigo mana da shirin sa na amsoshin tambayoyin ku. Sai kuma shirin wasanni a takaici wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni. Amma fa duka sai mun fara shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. An kwantar da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a wani asibitin kasar domin duba lafiyarsa a yau Asabar, amma yana cikin koshin lafiya kamar yadda ofishinsa ya bayyana ba tare da nuna alamun mika mulki ba. Netanyahu mai shekaru 73 shugaban kasar da ya fi dadewa kan karagar mulki ya yi korafin ciwon kirji, amma yana cikin hayyacinsa sosai a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa asibitin Sheba da ke garin Tel Hashoma, kuma da kansa ya taka ya shiga ɗakin gaggawa, in ji gidan talabijin National 12 a na Isra'ila. Ya kuma ƙara da cewa ba a gusar masa da hankali ba, kuma babu wani aikin tiyata da za a yi masa da za ta bayyana cewa ba zai iya aiki ba. Kawo yanzu dai ba a bayyana wanda zai maye gurbin sa ba, idan buƙatar gaggawa ta maye gurbin nashi ta samu. Netanyahu, wanda aka zaɓa karon farko a matsayin Prime Minister a shekarar 1996 a jam'iyyar Likud mai ra'ayin mazanjiya, ya kasance mai kwarjini da ra'ayin riƙau, inda yake jagorantar juyin-juyi halin 'yanci a Isra'ila, yayin da kuma yake amincewa da samar da zaman lafiya da Falasɗinawa da ƙasashen duniya suke goyon baya, da kuma tattaunawa kan shirin nukiliyar Iran. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗa a jiya Juma'a cewa miliyoyin 'yan ƙasar Sudan ba za su iya samun kulawar gaggawa ta rashin lafiya ba, domin yaƙi ya haifar da kusan rugujewar tsarin kiwon lafiyar ƙasar baki ɗaya. Ofishin kula da ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar cewa tashin hankali da ƙarancin kayayyakin aiki da lalatawa ko kuma mamaye cibiyoyin kiwon lafiya tare da kai hari kan ma'aikatan kiwon lafiya na yin mummunan tasiri ga rayuwar mutane da kuma damar su ta samun kulawar lafiya. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce wasu hare-hare 50 da aka kai kan cibiyoyin kiwon lafiya sun yi sanadiyar mutuwar mutane 10 tare da jikkata wasu 21 tun bayan da aka fara yaƙi tsakanin sojojin Sudan da dakarun rundunar tsaro ta RSF watanni 3 da suka gabata. Rick Brennan, daraktan agajin gaggawa na ofishin yanki na hukumar WHO a gabashin Bahar Rum, ya ce tashin hankali da rashin tsaro da ake ci gaba da samu tare da ci gaba da kai hare-hare kan cibiyoyin kiwon lafiya da takaita samar da muhimman kayayyakin kiwon lafiya na jefa al'ummar Sudan cikin halin ni'yasu ba tare da wata mafitar siyasa ba. Amurkawa na ci gaba da bayyana rashin gamsuwa da yadda tsarin demokuraɗiyya ke tafiya a halin yanzu a ƙasar. A cikin wata ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'a daga kamfanin dillancin labarai na Associated Press da cibiyar binciken lamuran yau da kullum ta NORC ta gudanar, kusan rabin Amurkawa, wato kashi 49 cikin 100, suna cewa demokuraɗiyya ba ta aiki kamar yadda ya kamata a Amurka. Kashi 10 cikin 100 ne kacal suka ce komai yana tafiya daidai a tsarin demokuraɗiyyar, yayin da kashi 40 cikin 100 kuma suka ce ba yabo ba fallasa. Manyan jam'iyyun siyasar kasar ma sun sami karancin maki dangane da yadda kowacce su take tabbatar da aƙidun demokuraɗiyya. Kashi 47 cikin 100 sun ce 'yan demokrat na yin aiki maras kyau ta fannin aƙidun demokuraɗiyya, yayin da kashi 56 na ƙuri'un suka ce 'yan republican kan iya yin aiki mafi kyautatuwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. A yau Asabar, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a cikin bayanan sirrinta na yau da kullum cewa cire janar na sojin Rasha Manjo Ivan Popov wani shahararren al'amari ne, domin da alama an kore shi ne saboda bayyana wata damuwa ba wai rashin ƙwazo kamar yadda aka yi zargi ba. A cikin wani faifan bidiyo da ya bayyana, Popov ya zargi ma'aikatar tsaron Rasha da yankan baya da kuma cire ruhin sojoji a cikin mawuyacin lokaci da tsanani. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce rashin amincewar jami'an Rasha kan sojojin Rasha yayi daidai da abin da shugaban Larun na Wagner Yevgeny Prigozhin yayi bayan boren da yayi a watan Yunin shekara ta 2023. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabin sa na yau da kullum a ranar Asabar cewa rundunar sojin Russia a yankunan kudanci da gabashin kasar mu suna bada duk abin da zasu iya don dakatar da mayakan mu. Zelensky ya kuma ce har yanzu gwamnatin Ukraine bata kammala yunkurin da take yi na neman goyon bayan kasashen duniya ba. Manyan jami'an diplomasiyar India da China sun tattauna da juna a gefen taron kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asia a Jakarta. Wang Yi, ministan harkokin wajen China, ya shaidawa takwaransa na kasar India Subrahmanyam Jaishankar cewa akwai bukatar kasashen biyu su daidaita kawancen da ke tsakaninsu, a cewar wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen China ta fitar. Kasashen biyu dai na iyaka mai tsawon gaske da juna, inda alakar da ke tsakanin rundunonin sojin nasu za ta yi tsami, amma yarjejeniyoyin kai iyaka da dama da aka kulla sun so mai inganta alakar tasu. Duk da haka, a cikin shekara ta 2020 sojojin sun yi arangama da juna, inda aka kashe sojojin India 20 da sojojin China 4. Ma'aikatar harkokin wajen China ta ce India ta amince da wani zagaye na tattaunawa kan batutuwan da suka shafi kan iyaka.
Murtala Faruk Sanyin nake ne karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar Kwarago ta ba da hujjar kin amincewa da rabawa 'yan ƙasa naira biliyan 500 a wani matsayi na samun sauki kan cire tallafin man fetur. Kungiyar ta ce idan ana son 'yan ƙasa su samu sauki, to fa sai an biya ma'aikata albashin naira 300 kowane wata. To sai dai manazarta na ganin ƙara albashi mai yawa, hakan ba shi ne mafita ba. Wakilin muryar Amurka na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana Madina Dauda.
Kwadago ta Najeriya, wato NLC, ta yi fatali da shirin bayar da tallafi na naira biliyan 500 da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya gabatar, inda ta ce hakan ba zai wadatar da al'umman kasa ba, musamman ma irin wahalhalu da ma'aikata ke fuskanta sakamakon cire tallafin man fetur da aka yi a kasar. Sakataren tsare-tsare na kungiyar Kwadago ta kasa, Comrade Nasiru Kabir, ya ce wajibi ne gwamnati ta ƙara wa ma'aikata albashi har naira 300 domin ba su damar shawo kan taɓarɓarewar tattalin arzikin.
Maganan gaskiya shine mun faɗa cewa in dai har da gaske ake yi a ba ƙaramin ma'aikaci naira 300, ai akwai hanyoyin da za su samu wannan kuɗaɗe a ƙasar nan. In dai aka kawo da maganan cin hanci da rashawa da kuma babakere da su shugabanni suke ba, kuɗaɗen da muke da su a ƙasar nan sun wuce tunanin mutum. In aka raba wannan kuɗaɗe, to sauran kuma raɗaɗin da 'yan Najeriya su ci gaba da ji shi kuma a yi, kuma biliyan 500 a mutane kusan sama da miliyan 200 da shauransu a ƙasa, ina maganan adalci a nan. Wannan dan wannan gwamnati ne da sun shigo da yaudaran cewa za su yi adalci, amma yanzu ba mu ga adalcin ba. Kuma in adalci ake so da gaje, ba ma 300 ba, ya kamata a ce 400 ake biyan ma'aikata su samu kayayyakin more rayuwarsu da kuma yadda za su zo aiki. Wannan shi ne matsayin haɗaɗɗiyar kungiyar Kwadago ta NLC.
Shi kuwa shugaban muryar talaka na jihar Yobe, Sale Bakuru Sabon Fegi da Maturu, ya ce kungiyar Kwadago ta rika sara tana duban bakin gatari.
Yunkurin shugaban ƙasa na bawa 'yan Najeriya tallafi, wannan yana da kyau, saboda idan aka yi la'akari a ƙasar ba wai ma'aikata ne kaɗai suka fi wayanda ba su aiki yawa ba, wayanda ba su aiki sun fi wayanda suke aiki yawa. To idan aka ƙara wa ma'aikata su kuma wayanda ba su aiki, fatin da dai wannan raɗaɗin cire tallafin man fetur ɗin ya shafi kowaye a ƙasar nan. Sannan ita ma kungiyar Kwadago da TUC kuma ta je ta zauna a teburin shawara ta duba, ƙarin albashi ba laifi ba ne, ƙware da gaskiya na buƙatar ƙarin albashi, amma dai maganan gaskiya naira har 300 ba abu ne wanda zai yi ba, da kuma ba abu ne kuma da hankali zai ɗauka ba. Ya kamata ita ma ta yi tunanin ta nutsu ta duba ta ga yanayin yadda ƙasar yake.
Amma ɗan majalisa mai wakiltar Tsanyawa a jihar Kano, injiniya Sani Bala Tsanyawa, ya ba da hujjar da ya sa majalisar wakilai ta amince da bawa shugaba Tinubu izini na yin amfani da naira biliyan 500.
Mu muna ganin cewa hakan da aka yi yana kan turba mai kyau, domin akalla zai rage ma waɗansu daga cikin mutanen ƙasar nan raɗaɗin da suke ciki. To ko in an yi hakan, abu ne da muke kira nan gaba a sake duba shi, in ma hali yayi kafin wata shidan yayi inda za a ƙara, muna sake kira ka cewa a duba a ga yanda za a sake dada wa mutane irin wannan palliative da zai rage raɗaɗin halin da yanayi da suke ciki.
Kungiyar Kwadago ta ce za ta ci gaba da zama na keke da keke da shugaban ƙasa, saboda a nuna masa muhimmancin ƙara albashin, domin waɗannan tallafin ba za su taka kara su karya ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Madina Dauda, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Washington DC a kuma sauraron mu a jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 12.5 zangon FM. Baya ga haka, akan iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin VOA Hausa domin sauraron shirye-shiryen mu na yanzu da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar su Malam Musa Hadirin Asuba da Magaran da Ado Danjuma garin Bindi kan kasar da tafi yawan Fulani da kuma takaitaccen tarihin Fulani. Idan masu tambayar na saurare, ga ansar da wakilinmu a Abuja Nasiru Alimu Al-Hikaya ya samo daga wani masanin tarihin Fulani wanda aka jima ana bugawa da shi da ke garin Gombe, Alhaji Musa Yola. Nasiru Al-Hikaya, gare ka.
Alhaji Musa Yola, za ka amsa mana wannan tambayar da wani mai sauraro kuma sauraro guda biyu daga jamhuriyar Nijar da suka hada da Musa Hadirin Asuba da Magaram da Ado Danjuma suka aiko, inda suke tambayar cewa suna so su san wace kasa ce tafi yawan Fulani a cikin duniyar nan, sannan kuma da kaɗan da watakila daga tarihin Fulani.
Ai kuma sai mafi yawa abin da za a lura cewa ba wanda ya kai Najeriya yawan Fulani, don kabilun da suke cikin Najeriya na Fulani le'i nzeta le'i fulbe wodi walarre wodi sukuren wodi mare wodi sulubawa wodi
lalle musa yana mun barki kusan ka kuma fulatancin gaba dai kuma da Hausa muke so a mana magana.
To akwai ba'awa, akwai ba'awan koyi, akwai sulubawa, akwai anan a Najeriya zaka samu akwai masu Fulani zaka ce aku, akwai abin sukur, akwai sulubawa, akwai ba'awa. To wannan duk dangoni ne Fulani daban-daban duk a Najeriya suke, a arewacin Najeriya din nan. Da haka kaga wata gari wata kila sun kabilu kaɗan ne suke a wani ɓangare, kaga sulubawa suna Sokoto Katsina. Binda ake faɗa cewa Hausa Fulani, ai Fulani ne suka zo zama Hausawa. Hausa kai Hausawa ne to asalinsu, suna da kabilunsu, Gobirawa, Agalawa, Kusumbawa, suna ba su yare sai Hausa. Amma sauran duk a juya aka yi daga Hausa ka sarautan kar da sarautan ba su Hausa ba Fulani ba ne, to ai na Fulani suke da sarautu inda suke da shi a Najeriya. To da 12 ai an takaita, in ma ga sun kai 30 in ga kuma da su jama'a da zaman su kata mu zaman wanda ba sa su a tsanin lissafi ba. Dan haka kaga baban da suke kai Najeriya gaskiyar magana in yawan Fulani ne. kuma duk da ma'an yanke Najeriya duk ma adama gaba daya adawan kamar ake fara duk Fulani ne da kuma daga asusun daga Najeriya ne sai ga kusan zuwan da sanin aka yanke su ba wanda kai Najeriya dai ma abin da fara makadan bai fi kashi 1 bisa 3 na kabilun Fulani ba na gaya maka wannan da fara nan kuma yana da wasu a kabila wasu a wani wuri za su ya fada wanda ko kabilu kan biyar na kabilun Fulani ne ko mun koma Fulani masu kiwo a jeji ba fa ba fadi ko dai daga ciki ba to dan haka bayin tsammani za a samu wani wata kasa da take da Fulani ni a fahimta ta dai wanda kai Najeriya
akwai Fulanin nan a jamhuriyar Niger na tuba yi ma tafiya na gamu da wani wanda ba Fulani ne amma daga Sudan yake na tuba zuwa Senegal bana jin faransanci yadda ya kamata amma mun yi magana da mutane a can da Fulanci duk da haka ya nuna waɗannan mutane daga nan Najeriya suka je koko su ma asalin mutanen can ne
a asalin Fulanin gaba nan Najeriya ma daga Futatoro suke Futator kuma daga kasar jihar da Sinigar Tumali duk su a cikin wuri lokacin da aka ce Bajjo Mango aka haife ta ita ta kai farfa da haifan Fulani lokacin da Uguba ya zo dan Masi wanda ya zo ya soma haifan Fulani a wannan wuraren su ne Fulani ne dingoni suka tsallako suka shiga Najeriya da suka soma fada zakin da suka yi yawa a yanzu dama cakkazan suka da abin da suka ga mallanke ne suka basu asalin da sauransu amma Fulani ga asalin su daga sai suka taso suka shiga Najeriya
wannan Futatoro din na mana karin bayani mu fahimci me Futatoro ne
Futatoro gari ne dai Futatoro din nan lokacin da su baje mango da wannan masu agoba ya zo tarihin da wazir Zunai da rubuta da ya zo sai aka aura masa da ya wace aka ce baje mango ita din nan da aka aura su da ta haifi yara guda hudu suka soma Fulatanci da Roboba da Uyo da Manasi na manta sunan da ya so hudu suka fara Fulatanci nan ne ko an sami asalin Fulani kuma abin da ya sa da suka zo shi din da ya zauna wurin ya zo ba a yi yage suka bi addinin musulunci sai Uguba sai dalili abinda wannan Waziri Junaidu sai rubuta littafi na karanta wurin ba tare da ka na gina shi ba
Waziri Junaidu wani marubuci ne
na Sokoto
eh wani Sokoto
eh Waziri Junaidu Sokoto Waziri Junaidu Sokoto sai rubuta littafi sai rubuta Bajjo Mango ita ce aka aure Uguba ya haifi ya huda hudu ayan nan da zai tafi yanzu a fadi ko da dangin Fulani wanda ya haife su suno annan suka zo ma fada sunan wa'annan kakanninsu da aka aure da Bajjo Mango suna sunan yaran su wakuru shine da suka samu suka yi yawa aka yi rufa suka soma fada da wannan kawunan su asalin wato sun so wazayen su wani suka ce tun da an ce asalin uban su daga gabar ne za su koma da zai fa son zuwa Najeriya
Uguba din nan shi waye ne kawai a cikin wannan labarin
Nasi ana faɗa cewa sai Uguba dan Nasi a cikin zuwa Annabi Ibrahim daga Bagadada
shi ne ta ko wajajen kasar Mali nan ne aka wannan garin Futatoro
to a Futatoro ne zan sarkin sai ya su Bajjo Mango ya aura ya soma haifan Fulani so yaran guda hudu suka soma Fulatanci abinda wajen zan da rubuta ni ba ni Musa ya fara ba
kuma sannan sai suka rika yawa suka taho suka fi yawa nan yankin
Najeriya suka yawa a can suka soma fada da asalin wa'ancan da aka samu so kuro din Fulani suka rinjaye su suka wasu suka bazu suka fada suka bazu suka fada duka wurayen nan suka ce za su koma asalin baban su inda ya fito daga gabas da yin zuwan su Najeriya suka zauna daya daga cikin su masu rabiya sun zaman su a Kamaru da nan din da duka
kuma wasu Fulani da na gamu da su zan iya cewa nan dab da ma Abuja wajajen yankin kefi din nan da ƙauyukan da suke zagaye da nan ga sunan Fulani ne har da shanu su amma ba sa jin Fulatancin ko guda ɗaya su kuma wani dangi ne waɗannan
a sauran suka batar da su mutane kamar sun lubawa ne ga sunan masu boko da sunan nan sun lubawa ne amma ba sa jin Fulatancin don zaman ƙasar Hausa yanzu ko kogo nan gombe da muke magana yanzu din nan wajigida kake ji ana Fulatancin da sarakin Gombe yana jawabi kowane tare da Fulatanci ke da mutane fuddu suna Fulatanci sarakunan suka daina yin Fulatanci siyasar talakawa ma suka yadda Fulatanci a dama wanda yake ciniki yake da kuma hudan da ce Fulani yake da siyasa har yanzu har kabilinsu suna jin Fulatanci ciniki da Fulatanci yake wanda sai kawo haka
ba shakka na Alhaji Musa Yola na je kwanaki nan Mambila a nan Guroje inda na samu wasu ma Arab shiwa ne amma fulancin suke sai ka dauka duka ma Fulani ne
a Guroje ba mutanen ba su Fulani ne wa duka daga da Yobe nan bayan su suka zauna Guroje na san zauna Guroje su ne akwai kuma Rahaji akwai Geroji akwai kai na madagascar su ne suke mamida kuma mamida har suke tana suke nan 1960 da naje mamida lokacin kowa da feeling gonan sa iyakacin sa samu sa shikara yau ba su basa shiga sanin wani ba Arab so ba da Fulani ne
Alhaji Musa Yola ko wani abu da ake cewa ko Fulani kuna da shi shine duk da an ce ba kwa yadda da rene amma kuma ba kwa manta gaba wato ma nan muku ne laifi sai ku bayan shekara nawa ne sai ku rama me zaka ce kan wannan
wannan hali nan Adam ne bai kamata dan Adam ya sanar mutum in ma an kyautata masa kada ya manta kyautar da aka masa in an su an man munana masa kada ya manta da an munana masa ba daidai bane dan Adam ya manta haka Allah ne ya mana haka duka duk wani mai zama jaki kenan in ma an kyautata masa zai mantawa da kyauta kuma an cuce zai manta da an cutar da shi dole kuma Allah ma kai ce yayin an cuce ka ko karama gobe abin da ka cuce ka sai amma inda kai hakuri sai yafi
Alhaji Musa kamar na tabo ka har hulatancin da kake fara tasowa ne ai
eh ba haka bane daidai ne ayin fadi haka dan gaba da fulatani mutum mai kirki bai kamata ya manta da abin da aka masa ba duk mutumin da yake mantuwa abin da aka masa da abin da aka yi masa da abin da aka cutar da shi ya manta da ya zama dabba
kene ku zo ga shirin nan tsara ko ta al'ada ta Fulani ta Fulaku da ake magana da an san Fulani mutane ne masu jin kunya masu kawaici amma yanzu sai kaga an samu matsaloli wasu yaran Fulani har ana samun cikin wadanda suke ma sace mutane har da fushi da makami ma sai ka samu akwai Fulani
a ba dan lokaci ya ƙara ran gaya maka duk in kai sata ba nan ba a Najeriya ba amma ba mai karfin jucewa sai sata sai su sata bairo amma sata da hanya fata in ba fa mai zai yi kan zakon zai yi a Najeriya na sai bu Fulani ko ana so ko su suke yi mu dan Fulani nan su suke yi Fulani akwai na zaure akwai na jeji cutar da su aka yi aka karin sanin su dama sanin suka sani me za su yi to bayan sa da mai aka saka musu dole an sai cutan sai ta aka yi wallahi kuma rashin kunyan da kake suke yi dacen bu Fulani ba Fulani ba ka taba ran Fulani yana cin yana ci abin shi a kasuwa banda yanzu zaman da aka kawo yau ko fura akwai zaurukan da ake zuwa safura ko da kun da Bahaushe ma da furan azara yake kai masa to amma gaga yanzu an zama kara zube an yada al'ada an yada addini an yada komai an koma an kama abin da ba sani ba
akwai alamun cewa za a iya dawo da shekaru na baya can da irin waɗannan al'adu masu kyau ake yi su zuwa nan gaba
yana da wuya ainihin sai in mun koma na farko tukuna ma ai ba mu da kasa ma ga samu ne dukkan mu mun mai da kasan muna zaune kawai kaman ka zo kai loji ne zaka wuce kuma Najeriya ita ce kasan ba mu da wata kasa banda wannan kasar amma haka ba ma kishin kasar sai kanmu duk wanda ya zo din na abin da suke mutane tunaninsa da matarsa yan uwansa ba ransa da su ba haka muke ba
to sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Alhaji Musa Yola wanda an samu na tambaya kan tarihin Fulani da wakilin mu a Abuja Nasiru Adamu Ilhikaya ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai makon gobe
a gai da Malam Ibrahim yanzu kuma sai
wasanni a takaice
Birtaniya ta wanke tsohon dan wasan Manchester City Benjamin Mendy daga laifin yiwa wata mata fyaɗe tare da yunkurin aikata laifin kan wata matar ta daban. An zargi matashin ne mai shekaru 28 da yunkurin aikata wata mata yar shekaru 24 fyaɗe a gidansa dake Matron St Andrew a watan Oktoba na shekara 2020. An kuma zargi Mr Mendy da yunkurin yiwa wata mata fyaɗe mai shekaru 29 wadda tace ita ma an yi lalata da ita a gidansa shekaru 2 da suka wuce. Haka na zuwa ne bayan da aka wanke shi daga laifukan fyaɗe 6 a wata shari'a da aka yi a baya a watan Janairu. Dan wasan na Faransa ya barke da kuka yayin da alƙalin alƙalan kotun ya garanta hukunci da laifin bayan shari'ar da aka shafe makonni 3 ana yi a kotun Chester Crown. Hukumar kwallon kafa ta Afrika a madadin FIFA ta fitar da jadawalin wasan neman gurbi a gasar cin kofin duniya bangaren kasashen Afrika. Hukumar FIFA ta dakatar da Al Nassr daga sayen sabbin yan wasa. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta dakatar da kungiyar kwallon kafa Al Nassr daga sayen kowane irin nau'in dan wasa har sai ta biya bashin da ake binta game da cinikin dan wasan gaba na Nigeria Ahmed Musa wadda kungiyar ta saya daga Leicester mai doka Premier a wancan lokaci. Haila dai muna bangaren FIFA inda FIFA ta dage dakatarwa da ta yi wa Zimbabwe daga halartar gasar AFCON sannan ta kafa wani kwamitin wacin gadi da zai sanya idanu kan ayyukan hukumar na tsawon shekara guda. Na ya bada karamawar yan kamaru a gare ni Mbappe tauraron Faransa Kylian Mbappe yace yanzu haka yana gudanar da ziyararsa a kasar Kamaru a matsayin mahaifar mahaifinsa. Yace karamawa ce matuka da yanzu ya samu damar sa kafa a mahaifarsa ta kasar Kamaru wadda ke zama mahaifar mahaifinsa. A jawabinsa ga manema labarai Mbappe mai shekaru 24 yace cike yake da farin ciki ganin sa a kasar ta Kamaru da yadda mutane ke ci gaba da nuna masa kauna. Lalle ilahin yana jin daɗi. Paris SC Germany na neman yi wa Bayern Munich yankan baya a zawarcin Harry Kane daga Tottenham. Ita kuwa Manchester City ta kwalla faranta akan dan wasan Bayern Munich Benjamin Pavard dan kasan Faransa a matsayin wadda ta fito ta saya idan dan bayan Ingila kyale walke ya koma wajen zakarun na Jamus. Liverpool za ta duba yiwuwar shiga goyon bayan sayan dan wasan tsakiya na Brighton Moses Caicedo mai shekaru 21 idan Jordan Henderson da Fabinho suka tafi kasar Saudiya. Ana sa ran Liverpool din ta sayar wa Al Ittihad Henderson kan kusan fam miliyan 10. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gai da Lado Salisu yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice. Sir Filo a takaice an kwantar da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a wani asibitin kasar domin duba lafiyarsa amma yana cikin koshin lafiya kamar yadda ofishinsa ya bayyana a yau Asabar ba tare da nuna alamun mika mulki ba. Netanyahu mai shekaru 73 shugaban kasar da ya fi daɗewa kan karagar mulki ya yi korafin ciwon kirji to amma yana cikin hayyacinsa a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa asibitin Sheba da ke garin Tel Hashoma kuma da kansa ma ya taka ya shiga ɗakin gaggawa inji gidan talabijin na Channel 12 na Isra'ila. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗa a jiya Juma'a cewa miliyoyin 'yan ƙasar Sudan ba za su iya samun kulawar gaggawa ta rashin lafiya ba domin yaƙi ya haifar da durƙushewar kusan tsarin kiwon lafiyar ƙasar baki ɗaya. Ofishin kula da ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa wata sanarwa da ya fitar cewa tashin hankali da ƙarancin kayayyakin aiki ko kuma mamaye cibiyoyin kiwon lafiya tare da kai musu hare-hare na yin mummunan tasiri ga rayuwar mutane da kuma damarsu ta samun kulawar lafiya. Amurkawa na ci gaba da bayyana rashin gamsuwa da yadda demokuraɗiyya take tafiya a halin yanzu a ƙasar. A cikin wata ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'a daga kamfanin dillancin labarai na Associated Press, kusan rabin Amurkawa wato kashi 49 cikin 100 suna cewa demokuraɗiyya ba ta aiki kamar yadda ya kamata a Amurka.
To masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau. Sai a kasance da mu da ƙarfe shirin na safe gobe Lahadi idan Allah ya kai mu, inda za mu dawo muku da wani sabon shirin. Za ku yi shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya tana ka muku shirye-shiryenmu na yau da Salamun Abu wanda ya haɗa shirin tare da Bada Umarni. sai injiniyan mu ta yau Malam Manash Wan. Daga nan birnin Washington DC ne Sarfila Hashin Gumal ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.